سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لما رفقت سركي أنا ولا مدرس من تفسيري وإن شاء الله زام تاشي كم آية تقريبا 60 آية أتكن سورة البقرة. من رفع لما رفقت سركي ذات الدم الله تعالى يتي نعم نسأل الذين ينفقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
ثم إنه تعالى قد أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله سنن أبني سوى لما دكتين سركي ياي أمرني مي كرفي ya umarci muminai da ciyar da dukiyarsu a hanyar Allah. Allah ta'ala ya yi umarni da haka cikin ayoyi da yawa na Al-Qur'ani mai girma. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yawaita akan wannan. Don addinin Allah ya ɗaukaka, don jihadi, don ɗaukaka martabar al'ummar musulmi. لأن استمرار التخالف والتقاتل بين فريق المؤمنين وفريق الكفار أمر قد قضاه الله وأراده لمن دوري ورفوتي قبان ساقاني دفلا دجوناس أكانم أنقر المؤمني وأنقر الكافري الأمرين يدعى الله تعالى رقايا قدر فاروار ساقمين في حق سبو دوته كما تاسع بايد أكا إيادول أيها قريد حق kamar da Allah ta'ala ya kaddara cewa dan adam a rayuwarsa sai yayi fafutuka ya nemi abinda zai ci yayi abubuwa na hidimomin rayuwa da Allah ta'ala ya so rayuwar ta gudana ba a wannan tsarin ba to da sai ta gudana daidai yanda ya so amma hakan ya so to haka nan sabani tsakanin masu imani da kafirai shi ma abu ne da ba za a rabu da shi ba to shiga haka akwai buƙatar shiri ingantacce daga mu'minai da kuma sadaukar da dukiya domin kare martabar addini da masu riko da addini. Bayyana fi ma ya'ti jazaa'a man anfaqa malahu fi sabilillah. Cikin ayoyin da ke tafe sai Allah ta'ala ya bayyana sakamakon waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah. Allah ta'ala ya ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Misalin ciyarwar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a hanyar Allah. Wato misalin dukiyoyin da suke ciyarwa ɗin yanda za a kwatanta yawan sakamakon da Allah zai ba su. Misalin wannan كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمر قايات إيتي إذا أكشو كاتا سيتزرر دا زنجر نوبكي كسنغوري إينا دي كو أسامي كو أكوي تاكي أكوي إنغنسي إن قايات إيتي زرر وننكرم قدات إيا زي إيا هايفوا إيا فاتتا ييرسا هريا زما خرابكي ana samun haka to kaga wanda ke da dukiya ta halal da niyya mai kyau a zuciyarsa da imani sannan ya bayar a hanyar da ta dace wato hanyar daukaka addinin Allah to an samu shuka a bigire mai inganci kuma a inda ko a lokacin da ya dace saboda haka za a samu bunƙasar amfani kamasali habbatin kamar kwaya daya ce ambatat saba asanabila ta tsarar da zangarnu bakwai fi kulli sunbulatin mi'atu habba kuma aka samu a kowace zangarniya guda daya ya zama akwai kwaya 100 kaga 100 sau bakwai 700 kenan wannan misaltawa ne haka zalika nafaqatuhu to kamar haka ciyarwar da suke yi dukiyoyin da suke bayarwa tada'afat li sab'i'ati dhifin suna da banyuwa zuwa ninki 700 mutum ya bada abu guda daya a rubanya masa har zuwa 700 mafi karanci fa kenan mafi karanci kenan wani hadisi ingantacce ya zo cewa wani mutum cikin sahabbai ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raqumi daya ce gashi fi sabilillah to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana da raquma 700 masu ragama ran tashin kiyama akan wannan guda daya wannan sakamakon da zaka samu na raquma 700 na karo wani ya ce a to me za a yi da raqumi ran tashin kiyama mana ladan da Allah zai baka daidai ne da ladan wanda ko kuma kamar raquma 700 sayyidina Usman Allah ya yarda da shi
amin
lokacin da aka yi yakin Tabuk shi kadai ya bada raquma 300 a wata riwaya ma sama da haka da dinari 2000 a wannan kadai wasu rawi ma suna cewa ya dauki rabin dawainiyar wannan tafiya ta mutum sama da 30,000 kuma tafiya sama da kilomita 600 shi kadai ya dauki wannan nauyi kaga darajoji ne wannan bayan Allah sai Allah ne ya sani wallahu yudaifu liman yasha kuma Allah yana ribanyawa fiye da haka din ga wanda ya so wanda Allah ta'ala ya so shi da ribanyawar fiye da haka to sai ya bashi adadin ya wuce misali ya wuce lissafi Imam Ahmad ya rawaito hadisi cewa wani aikin sai Allah ya ninka wa mai shi aiki ne guda daya amma sai an ninka masa shi wato dubu sau dubu biyu yawa kaga miliyan biyu kenan Imam al-Hakim ya rawaito shi kuma wani hadisi da ke cewa sai a rubanya aiki ainihin wato dubu sau dubu biyu dubu uku miliyan uku kenan ko to kamar haka hadisan suka zo yana iya fin haka matan da Allah ta'ala ya ce gurgurdan yadda ya so kawai babu iyaka والله واسع
عليم
الله ما يلوتي ني اي يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله ينا قارا ووند يسو ويند يسو daga cikin halittunsa waɗanda suka ciyar da dukiyoyin nasu yana ƙara musu min fadlihi daga faralarsa malamai suna cewa ƙarin ƙarfi wato imani yawan imani da ikhlasi da tsarkin abin da mutum ya bayar da kuma wato muhimmancin ko tasirin abin da ya bayar duka suna taimakawa wajen ƙarin yawan ladan tare da wannan kuma falal da Allah ta'ala ya kanso bawa sa da ita duk ya wuce wannan kamar dai da kake gani a arziki na duniya wani sai ka ga wani dan abu kankani wanda ba a tsammani ya iya zama sababi samun arziki da wadata da masha Allah albarka abin ya zama dalilin a bunƙasar arzikin mutum kenan wani kuma sai ya zama zai samu fa'ida in yayi amma daidai gurgudu to farla ce ta Allah subhanahu wata'ala to misali ne duk abin da ka gani a duniya na daga falala to lahira ita ce fiye da wani wallal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila darajoji na lahira su ne suka fi na duniya wa fifitawa ta ita ce tafi alimin kuma Allah shine masani masani ne biman yasahiqul madha'afa shi ya san wane ne ya cancanta da arbanya masa don akwai wanda zai bayar amma Allah ta'ala ya san babu ikhlasi a zuciyarsa wani kuma zai bayar amma Allah ya san babu tsarki a abin da zai bayar wani kuma zai bayar amma ya san inda yake cancanta da ya bayar amma sai ya kidan wani dalili ya bayar a inda koda ya dace a bayar ba nan din ne ya kamata ba to wannan ma na iya rage anan yawan lada ayyukan alkhairi mataki mataki ne ko ba haka misali wanda ƴan uwansa na jini na kusa da shi suke cikin tsananin bukata su suka fi cancanta yayin da zai yi taimako ko sadaka ta tadawi fiye da duk wani wanda ba so ba amma misali sai aka samu wani dalili la'alla na sabani da yake tsayawa da gyara wannan sabani a sasanta sai ya sa baya jin nishadi so din ya dinga yi musu abin da ya dace abin da shari'a take so yayi sai ya dauka ya baima waɗansu daban to koda dan Allah yayi wannan tunanin da ke a ransa zai iya rage masa martaba da matsayi a gurin Allah to duka dai Allah yana kallon zakatan bayi ne Allah ka datar da mu malami suna cewa ita ciyarwa duka in dai ta bangaren addini ne ta bangaren jihadi Ibn Abbas yace hatta aikin haji idan mutum ya bada wato abu guda daya to za a ninka masa mafi karanci 700 gina masallaci ne yin wakafi ne misali wakafi sunnar da ainin al'umman mu ta kasa kokarin rayo ta yadda ya kamata a gina gidaje a gina shaguna a samar da gonaki na noman damuna ko noman rani a ware su kawai su zama sadakatun jariya wanda suka isa yi su yi hakan su sadaukar da su domin waɗanda ba su da iko ba sa mallakar gidajen ko shagunan ko gonakin su dinga nomawa suna samun amfani ba tare da sun biya kuɗin haya ba hayar zama ko hayar misali shago ko hayar gona ko bayan mutuwa hakan zai ta tafiya wanda shine sadakatun jariya to duk waɗannan abubuwan mutum ya yi su domin kare martabar addini addinin musulunci Allah ya san wato cewa mutum ya yi ne domin al'umma musulunci su samu isa kada musulmi su tozarta su wulaƙanta da shi abin da ake ta ƙoƙarin yi kada musulmi Allah wanda Allah ya yi wa martaba amma ya zo ya tozarta ya wulaƙanta alhali akwai ƴan uwansa waɗanda suke da zarafi da za su iya taimakonsa ta hanyar zakka ta hanyar abubuwa irin waɗannan to Allah ta'ala sai ya riɓanya lada ga waɗanda suke ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinsu ci gaba da wannan Allah ta'ala ya ce lazina yunfiquna amwalahum fi sabili waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu har yanzu ake safantawa fi sabilillah a hanyar Allah don addinin Allah ya ɗaukaka sun malaikuna ma anfaqu mannan kuma ba sa bi da abinda wato gori kan abinda suka ciyar din a alal munfaqi alaihi ba sa gorantawa wanda suka ciyar din suka bashi bi qawlihi masalan da fadin su alal misali kada ahsantu wa anfaqtu alaihi kaza na kyautata masa na batar da kudi kaza a kansa ni nayi kaza da kake ganin sanan ainin da rufin asiri mu ne sirrin asirin nasa kaza kaza wanda ya wannan ya zo ya rushe ladan nasa koda wani bai ji ba koda ma'ana koda shi wanda wato aka yi wa din bai ji ba wato amma dai ya faɗa mutane sun ji to ballatina in ta kai ga kunnen wanda aka yi wa ya zama akwai izaya kuma wala azan yawa izman anfaqa fi sabilillahi idza manna manna ala Allah akwai yara anan iz domin man anfaqa fi sabilillah duk wanda ya bada dukiya sai ciyar don Allah idza manna idan yayi gori to sai a ƙara wata manna din anan ba a buga ba a sa dai manna din ba ko idza manna idan yayi gori to manna ala Allah Allah yayi wa gori ko ba haka ba Allah ne yace yayi Allah ne bashi kuma yayi wa bawan Allah to madadin ya bari Allah ya bashi ladan sa ya maiso masa kwatankwacin abin da ya bayar a nan duniya sannan ya bashi lada cikakke ninkin baninki a lahira ga kauna da zai samu da addu'o'i na alkhairi amma sai ya zama duka ya rasa wa'annan to kuma gashi yayi mummunan ladabi ga Allah abinda kai don Allah kazo kana cewa wai kai ne kaza ai tamkar Allah kake wa guri to kai saka yi wa Allah guri ne yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum walillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin wani suka bayawa ne sun musulunta sai suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa ya kamata ya dauke su da muhimmanci da mun sun musulunta kyauta musu wahala shi ba su dai musu wa'azi musu bashi wahala ba haka nan cikin sauki ruwan sanyi suka musulunta ba irin waɗanda suka ya shafa ma da rubar maya akan su ba to shi ne yace yanzu gori za ku yi wa Allah suna maka gori wai sun musulunta ce to kada ainin mun gorin musulunta ku Allah shi ne zai muku gori shi ne muku baiwa zai ba ku musulunci wanda Allah ya bashi musulunci ai ya masa komai da haka duk wani abu da zai yi a musuluncin nan ai shi ne aka yi wa baiwa kar ya ce ainihin shi ne wa musulunci abu kaza Allah ne so ya darjanta shi ma da ya ce ya yi kaza aikin nasa har ya isa a darjan ambata a kamba ma amma in ba haka ba kai da aka baka abin Allah ya halitta ka ya baka dama ya baka iko ya shiryar da kai ya baka zuciyar da za ka yi ai suka yi wa Allah ta'ala godiya a kan haka ba za ka goranta ma addinin ko kuma abin nan waɗanda kai musu a cikin addinin ba to shi yasa in mutum ya yi gorin tamkar ya yi wa Allah ne to kaga aiki ya ɓaci kenan wala azan kuma ba sa biyo da cutarwa baƙar magana faɗar abin da bai dace ba bi zikri zalika da duk wanda ka masa ihsani bai kamata ka faɗa ma wani cewa ni na yi wa wani kaza zai ji ba daɗi ko shi ɗin ka gwaɓa masa wata magana da ba zai ji daɗinta ba yin haka ɗin sai kawo ɓacin ladan abin da ka yi ɗin kuma ya ɓata tsakaninku tsakaninka da shi bawan Allah da ka yi wa wannan a tsakaninka ma da Allah fi ma yuzibihi almuslimin duk abin da zai cutar da musulmai da shi kada ya faɗa li'anna almawdu'a huna lijihad dan zancen dai da ake yi a nan na jihadi ne to jihadi kashi biyu ne akwai jihadin yakar kafirai akwai kuma jihadi na kokarin tabbatar da masu imani ana amfani da dukiyar a kyautata wa mu'minai domin a ƙara tabbatar da su su yi riko da addini yadda ya kamata to duk wanda ya irin waɗannan abubuwa bai kamata ya goranta ko ya faɗi wata munin magana ba godiya ya kamata ya yi wa Allah subhanahu wata'ala da ya bashi musuluncin da farko sannan ya bashi rayuwar da kuma abin da ya mallaka a cikinta sannan kuma ya bashi zuciya ta iya bayarwa don Allah to wannan shine babban abin da ya kamata a duba to Allah ta'ala ya ce waɗanda suke bada dukiya ta saboda Allah ba sa goranta ba sa cutarwa menene albishir da ake musu lahum ajruhum suna da ladan su sawabu infaqihim ladan ciyarwar su inda rabbihim a wurin ubangiji su ladan su yana nan wala khawfun alaihim wa babu tsoro akan su game da abin da suke fuskanta nan gaba a rayuwar lahira da Allah ta'ala zai gafarta musu zunuban su albishir ma za a yi musu da cewa za su tarar da alkhairi fiye da abin da suka bari a duniya wallahu ya hasanun kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka bari a duniya ka san wannan babban nasara kenan kululuwar nasara ga dukkan dan adam a duniya wato ya zama lokacin mutuwa Allah ya amintar da mutum cewa babu tsoro a gabansa hasali ma albishir za a yi masa cewa za ka fita da gidan ɗawainiya da wahala duk jin daɗi da ɗaukaka da walwalar da muke samu a duniya to an kwatanta da abin da zai tarar na rahmar Allah in mai samun rahman ne to sai zama wahala ce ko ba ka ba a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ga mu'mini kuma wato aljanna ga kafiri to sannan abin da mutum zai bari a duniya har in ya kasance abin da zai samu a lahira rahmar Allah ne to ba ma wani tunanin cewa wai zai bakin ciki akan abin da ya bari dan zai tarar da ninkin ba ninkin ba iyaka na abin da ya bari saboda ka shi wato likafarsa ta ja gaba yawa abinsa ya yi kyau ne ya samu canji mafi kyau kuma buri zai yi ta yi cewa Allah sa waɗanda ya baro a baya daga ƴan uwansa ne ƴaƴansa ne su wane ne masu hali masu dukiya su ma su iya samun ƙarfin zuciya su ba da tasu dukiyar dan addinin Allah ya ɗaukaka har su ma su samu kyakkyawan ƙarshe irin wannan da ya samu wanda dai masu jihadi in sun yi shahada in sun shahada wasu suna ta suna kuka cewa mazansu sun mutu ƴaƴansu iyayensu sun mutu ƴaƴansu sun mutu amma su farin ciki suke yi suna murna har suna fatan cewa ina ma waɗanda suka baro a baya a gida ko a raye a duniya su ma su iya tsayawa su fafata jihadin har su samu irin wannan makoma wannan shine babban abin fata duk wanda Allah ya bashi dama ya bayar da dukiya komai yawanta komai kadan dinta to ya bayar da zuciya mai tsarki mai ainihin wato wato ikhlasi yi don Allah da fatan samun wannan kyakkyawar makoma a wurin Allah subhanahu wataala kuma ma bisa hakika abinda alqur'ani ke karantar da mu shine ita dukiya da dukkan waɗansu damammaki na ƙarfi da iko da adam yake samu a duniya to babban amfaninsu da fa'idarsu ta inda za a more su moro mafi cika mafi isa shine a yi aiki ainihin aikin Allah da su ko ba haka ba ka yi amfani da iliminka ka bi Allah ka yi wa addinin hidima ka yi amfani da mulkinka ka yi amfani da dukiyarka ka yi wa addinin Allah hidima ka taimaki bayin Allah ka izzanta addini ka mutunta bayin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka makoma wacce za ta hutar da kai kuma har abada baka da tsoro ainihin a gaba baka da kuma damuwa a baya a inda waɗanda suka shagalta da duniya suka yi hidimomin rayuwa kaɗai ba su damu da ainihin addinin Allah ba su damu da bayin Allah ba hidimomin sha'awun rayuwar suka ainihin mai da hankali a kai to in lokacin mutuwa ya yi dole dai kowa yana da adalinsa mutumin kirki da wani sa kowa lokacin ya dole zai bar wannan rayuwa su a lokacin da za su mutu aka san wannan za su samu shi ne baƙin ciki kan abin da za su bari a nan duniya wanda suka shaƙu da shi wanda shi suka so hidimarsa suka saka a gaba to baƙin cikin rabuwa da wannan sannan tsoro da fargaba kan abin da za su tunkara na gidan lahira da su mai da hankali sun tanade shi ba kullum makwancinmu kamar da ya zo a wa'azuzzuka kabarin mutum yana cewa ni ne gurin keɓanta kaɗai ce tanadi aiki domin samun abin nan mai ɗaiɗaikewa ni ne gurin duhu tanadi aiki na gari domin samun ainihin haske ni ne kaza ni ne kaza ni ne gurin tsotsa ni ne gurin kaza ka tanadi aiki domin abin da kare ka to in mutum bai yi wannan aikin ba lokacin da mutuwa ta zo sai mala'iku su ce wa mutum ka bijire ma Allah ka fantare ka kangare to amma dai lokaci yayi yanzu dama ka takuri zaka koma ga Allah daga yau zaka fuskanci sakamako wanda bashi da kyau sakamakon irin rayuwar da kai ta bijire wa Allah shine abin da na so shi da yawa suka amar kuma shine hakika to kaga duk wata harka da mutum zai yi sawa'un mawadaci ne a talaka ne ko wani ne mutum kokari da dama ta lokaci da dukkan wata dama da yake da ita ta ya bi Allah ya yi imani da istiqama to sai ya samu bishara mai kyau a lokacin karkarewa a wannan rayuwar ta duniya Allah ka datar da mu amin qaulun ma'rufun zance na gari kyakkyawar magana nasihatan lillahi wa lirrasuli mutum ya faɗi magana tsakani da Allah da lafiyayyar zuciya wankakkiyar zuciya ya faɗa don Allah da manzansa wato don bautar Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace magana ce shawara zaka ba wani nasiha zaka masa ta fuskar addini, ko neman taimako da tallafi ya zo baka da dama a daidai lokacin, misali ka faɗa masa magana wacce zai ji daɗinta, yauwa kada ka gaya masa munin magana ko kun faye fitina, mu ne za mu riƙe muku gidajen kaza kaza, da za ka zo ka gaya mini matarka ta haihu baka san tana da ciki ba wata tara kaza kaza, da irin wannan maganin na banza da wofi mutum ya danne zuciyarsa kada yi, ko shaidan ya gaya masa ya faɗa, wani sai ga cewa in ya gaya wa talaka to me ya ba yadda zai iya, dole kawai sai dai ya haɗi ya yi wannan ko kar ya haɗi shi ba yadda iya. To amma Allah baya son mutum ya yi irin wannan, mutum ya faɗi magana dai ya kyawar magana, wani a yi haƙuri ko kuma sai wani lokaci ko wani abu in mutum bai samu damar yin abin da ya kamata ya yi ba. To duka wani daga cikin ƙaulin ma'ruf wa magfiratun da kuma gafara, satur auratil mu'minin rufa asirin mu'minai, da yawa mutum yanayi na talauci ko harkoki irin na bashi ko wasu abubuwa suna iya tasowa, za a ci mutuncin mutum ko kuma asirinsa zai tonu, sai mutum ya yi ƙoƙari ya rufa asirin mutum, ko kuma shi ɗin kansa aka yi wa laifi ta yanda zai iya saka mutum ma a gaba ya kai shi kotu a ɗaure shi a ce wane ne ya ce wa wani kuɗi, shi yasa ya kai shi kotu ai kaza kaza, ba laifi ba ne mutum ya nemi haƙƙinsa, amma mutum iya yi haƙuri saboda Allah ya jure ya rufa asirin musulmi, to sai Allah ta'ala ya bashi lada ainihin mai yawa, man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhira, wanda ya rufa asirin wani musulmi Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira. Wannan ba ana nufin ba wa mutum riga kaɗai ba ko bashi, a'a duk wani abu da zai kare mutuncinsa ya zama bai tozarta ba, shi ake nufi. Sama wa mutum sana'a wanda bai da sana'a, sama masa jari ko kuma a'a biya masa bashi, ko ma mutum ya ga abin ya zama zai zama fitina ya ce to bashin da ke tsakaninka da wani zan biya maka, zan biya shi amma ba wai na ɗauke maka ba ne, abin ya zama tsakaninmu yanzu, ran da Allah ya hore maka ni sai ka biya ni, tunda shi yanzu ya ƙagara ba zai yi haƙuri ba, kada ya zo ya ci ma mutunci ko haka mutum ya yi ya kyauta ya taimaka matuƙa Allah zai ba shi lada mai yawa, bala na in ya samu iko ya biya masa ko ya sassauta masa. Khairun min sadaqatin yatba'uha adha, wato magana mai kyau ɗin da ya fi wa mutum wani abu na kuskure da zai wa ɗan uwansa, da rufa asirin mumini wannan ya fi sadaka da ainihin baƙar magana ko cutarwa ke biyo ta, bilmani wa gairi kamar a goranta ko a yi wani abu, mimma yusabbibu adrara ala almu'minin, irin abin da zai jawo cutuwa ga mu'minai ko da jin baƙin ciki da takaici. To in mutum ya yi komai yawan sadakar to ta rushe ta rushe, to amma magana ta alkhairi da zai yawa yawa sadakar komai yawanta ta rushe yawa, to kaga amma alkhairi magana ta alkhairi in ya faɗe ta don Allah nasihata lillahi wa rasuli, to Allah ta'ala zai bashi ladan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin alfi, sannan yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa, sakin fiska kuma zaka yi wa dan uwanka dan Allah, Allah zai baka lada a kansa, kada ka rena wannan kalma mai dadi ka faɗa wa mutum Allah zai baka lada. Wallahu ganiyun, Allah mawadaci ne, an sadaqatil ibadi li hifzi dini, ba mabukaci bane game da sadakar bayi dan tsara addininsa, wai ba dan bayan da zai yi bane ba, ko ba haka ba, ba wai ba yanda Allah zai yi bane ya ɗauka addininsa sai mutane sun yi sadaka ba, a in ya so zai iya ɗaukaka addininsa ba tare da kwabon kowa ba, ba tare da jinin kowa ba, ba tare da fafutukar kowa ba. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Allah ta'ala ya so da duk talikan da suke ban ƙasa sun zama shirye, ko ba haka ba, to waye wa mala'iku wa'azi, duk mala'ikun Allah gaba ɗaya haka Allah ya ɗabi'anci su ya halicce su bisa imani, babu kangararre a ciki, kuma Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san yawan mala'iku. Akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito cewa sama tana motsi kamar yadda ka san sakwarkwataccen sirji ko benci, kikir saboda nauyin mala'iku, yace babu inda zaka saka fadin yatsu hudu face akwai mala'ika, wani yana tsaye wani yana sujada, dukan su bayin Allah ne, suna tabautar Allah, ba wani wa'azi da ake musu ba komai. Allah ta'ala ya so yayi su haka, amma sai Allah cikin hikimarsa da mashi'arsa mu ɗan adam da aljanu sai kaddare abin da ya kaddara. Muna da buƙatar amana wa'azi ko lokaci har sai an yaƙin ma, kuma ya so abin ya dinga gudana a tsakankaninmu. Duka jarrabawa ne, an jarrabi marashi da mai shi, an jarrabi mai shi da marashi, haka an jarrabi jahili da masani, an jarrabi masani da jahili, haka dai ga sunan komai. An jarrabi mai mulki da talaka, an jarrabi talakan da mai mulki, an jarrabi namiji da mace, an jarrabi macen da namiji, haka abin yake ta tafiya. Rayuwar duniya jarrabawa ce, to don jarrabawa ne kawai. Allah da ya baka ya ce to ya gwada ka, ya ce ka bayar, kuma amma in ka bayar kai ne za ka mori abin da ka bayar, ba Allah ba ne. Saboda haka kar mutum ya goranta in ya yi wa Allah ko kuma ya yi wa bayin Allah, a'a, ya sani cewa shi ne Allah ya yi wa daraja da martaba da ya samu ikon bayarwa. Halimun kuma mai haƙuri ne, bi ta'khirin uqubati anil manni wal mu'z, da ma ya jinkirta yake jinkirta horo a barin mai gori ɗin da mai cutarwa. Nan da Allah ta'ala zai so bakin da ya yi wannan misali gorin ko cutarwa, shi ma gaba ɗaya sai talauci, ko ba haka ba ne? Inda Allah ya so zai haka aƙallanta kenan, ba a sauko masa da farin tsawa daga sama ba, ba a masa komai ba, amma inda Allah zai so sai ya mai da shi talaka daga lokacin da ya yi wani gori. Amma Allah ba ya haka, duk da tana iya yiwuwa wani lokaci hakan ya auku, to amma dai Allah mai haƙuri ne, sai mutum ya yi ta wannan gori, ya yi ta wannan butulcin dukiyar tasa, ya taɓarna, ya yi ta cutar da bayin Allah, amma Allah sai masa talala. In yana da rabo sai ya dawo ya tuba wata ran, ko bai da rabo haka har sai ya gamu da gamonsa. Allah ya mana afuwa. Da haka dukiya babbar wato abin nan madogara ce, ko kuma babban sababi ne na samun yardar Allah, samun ɗaukaka a gurin Allah ga wanda yake da imani, kuma ya fahimci addini, kuma ya tafi da ita a bisa wannan tsari. Allah ka datar da mu, insha Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Ci gaba da bayani dai cewa ikhlasi, yi don Allah, wato shi ne ƙashin bayan kowane aiki, kuma musamman ma aiki da ya shafi ciyar da dukiya. Saboda shaiɗan ya fi ƙoƙarin ganin ya kawo wa ɗan adam farmaki a wannan ɓangaren, saboda ba da dukiya wani abu ne na burgewa da nuna gwaninta da isa, saboda muhimmancin dukiya a rayuwar mutane, ko ba haka ba? Buraka shaiɗan yakan so sau da yawa aikin ma da mutum ya yi na dukiyar dan Allah ya ɓaran masa da shi ta hanyar gori da cutarwa ko wani kamar riya haka. To Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu, ya kuma su imani, la tubtilu sadaqatikum, kada ku ɓata ladaddakin sadaqoƙinku. Kowace irin sadaka, zakka ce, a'a, sadaka ce ta taɗawwu'i, ita ciyarwa haka, ciyarwa ce ta jihadi, ko menene duk abin da mutum ya yi, kada ku ɓata su bil manni, da gori wal aza da cutarwa. Faɗan magana mara kyau. Ibtalan ɓatawa kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas, kamar ɓatawar ciyarwa mutumin nan da ya ba da dukiyarsa dan mutane su gani, wato da wanda yayi riya saboda gaban mutane, a gaban mutane ne ya dauko ita bayarwa, yana so a gani a fada, a yaba a fada, a kururuta a ce wani kokari ne kaza da kaza, ko kuma akwai abin da ake kira sum'a, yayi abin wani bai gani ba amma yazo yana bada labari cewa ni ne kaza, ni ne kaza, to shi ma wannan daidai yake da riya wajen bata lada. To buri din shi ma ko fadar bakar magana da za ta cutar da wanda aka yi wa ko waɗanda aka yi wa, to shi din ma yana batawa kamar yadda riya yake batawa. Al-mu'ara iyan lahu wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, yana riya bai imani da Allah ba ko bai imani da ranar lahira ba, yana bayarwa ne dai kawai dan mutane su gani su yaba. Wal munafiqu shine munafiki, babu shakka mumini muminin gaske, abinda ya dace da shi kuma abinda ake fata a tare da shi duk aikin da zai yi to ya zama yayi shi ne dan Allah, dan shi ai ya gane cewa rayuwar duniya gaba ɗaya manufarta ita ce bautar Allah madaukin sarki. Bauta kuma bata tsaya a sallah, azumi da kaza da kaza ba, ana bautawa Allah a cikin komai da Allah ta'ala ya umarni da shi, ciki akwai ciyarwa, ciyar da dukiya, saboda haka in ya ciyar da dukiyarsa to ibada yayi, ibada kuma domin Allah ake yin ta, saboda haka ba zai damu da wai wani ya gani ba ko bai gani ba, shi Allah ta'ala ya gani, Allah ya san cewa yayi domin sa shine damuwarsa. To amma munafiki shi ba haka yake yi ba, a gaban jama'a zai bada dukiya, zai bajinta, zai abinda zai yi domin a fada. To saboda menene? Saboda bai imani da Allah ba, bai imani da ranar lahira ba, wanda imani da Allah cewa yana ganin sa kuma Allah ne ya bashi, domin haka tunda Allah da ya bashi yana so ya gan shi yana yi, don haka yayi. To kaga wannan zai ikhlasi, wanda ke tunanin ranar lahira, ranar da za a tashi bayi ba su da komi, ladan ne komai ɗinsu, to sannan za a kawo ladansa a bashi, wanda ke tunanin wannan mai imani ne. Amma munafiki wanda ke ɓoye kafirci ya bayyana musulunci shi bai da wannan. Wato a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma a kowane zamani ana iya samun irin wannan mutane wanda asalin ba su da imani, ba su da imani samsam, irin musulman da kake samu a riga ne kawai suke musulmai, amma a ɓoye kowace irin shirka za su yi, saboda ko dai mulkinsu ko saboda dukiyarsu, saboda bunƙasar al'amuransu na duniya, amma suna a ɓoye suke yi, su sun san cewa su ba musulmai ba ne, shirka suke yi, amma za su je su gina masallatai, su ba wa mutane dukiyoyi, su kai mutane haji da umra, su ai ta faɗa cewa mutumin kirki ne kaza da kaza, yana ciyarwa yana kaza da kaza. To kaga wannan inda ya imani da Allah da ranar lahira ba zai wuce abubuwan da suke da yake a ɓoye ba, amma haka suke yi. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama su munafikai su amma haka suke yi, can in suna tare da Yahudawa da mushrikai to duk abin da Yahudawa da mushrikai suke akai a kansa suke, amma dan yaudara sukan zo a yi sallah da su wani lokaci, sannan in dukiyar ce ake bayarwa za a yi jihadi ko za a tallafi mabukata, saboda sun ɗauko sun bayar suna wani tinƙaho, idan su nuna wai su ma mutanen kirki ne, to amma Allah yana kallon zakatansu, to waɗannan aikinsu ba zai amfane su ba saboda rashin imani. To ko da mumini wanda ke da imanin sahihi, musuluncin nasu sahihi to ne, amma kuma sai dai a wannan aikin na ciyarwa ko sadaka da ya bayar ko kuma kowace irin ibada yayi, to anan ne ya samu rashin ikhlasi yayi a gaban mutane, wanda in ba dan mutanen ba ma da ba zai yi ba, to wannan shi ma Allah ta'ala ba zai karbi abin da yayi ba, kuma ma ya aikata karamar shirka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa akhafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar ar-riya, mafi ban tsoro da nake ji muku tsoro shine karamar shirka, wato ar-riya, mutum yayi ibada a gaban jama'a dan ya nuna musu, amma ba wai dan Allah ta'ala ya karbi aikin nasa ba, dai mutum yayi wannan Allah ba zai karbi aikin ba, sannan kuma ya aikata babban laifi, babban zanibi, wanda bai fita daga musulunci ba, ai musulmin ne aslan, to amma ya aikata babban zanibi da ke barazana akan imanin nasa, da yin wannan sannan a hankali in mutum bai kiyaye ba imanin ma zai sabule, Allah ta kiyaye. Allah ta'ala sai misalin wa'annan masu bata sadakokinsu da ciyarwarsu ko dai da gorantawa da bakar magana fada bakar magana ko kuma da riya yace fa masalu to misalin wanda ya bada dukiyar tasa ta riya dan riya kama sali sahwani to kama wani falalen dutse ne hadarul amlas e dutse mai santsi e malasa shine santsi e amlas mai santsi alaihi turabun wannan dutsen mai santsi kasan wato zamiwar abu akan auri mai santsi ba wuya yawa to shi yasa aka ce mai santsi akwai duwatsun da kansu za ka ga akwai tsakuwa akwai yashi ma akwai ciyayi da tsirrai to wannan kaga ba su da santsi abu yana tabbata akan su ba irin wannan ba kullun dutse mai santsi alaihi turab sai aka samu akwai rereyi akan sa fa asabahu wabilun to sai wani mamakon hadari ya sami wannan dutsen ya wanke wannan rereyin fatarakahu sallan sai ya bar shi falalin sa wato mai santsi kawai ba komai akan sa ya wanke like the runa ala shay'in mimma kasabu ba su da iko ba su da wata dama mazaladan komai daga abin da suka aikata ilahi duna lahu sawaban fil akhirah ba su amala dan sa ba a lahira kama la yujadu ala safwan shay'un min at-turab allazi kana alayhi kamar yadda wannan dutsen mai santsi ba za a samu komai ba na daga wannan korar ko wannan tarbayar domin wannan mamakon hadari ba yadda za a yi ya zan bai wanke wannan rare ba tunda dabi'ar dutsen ainihin wato santsi ne kai ko iska ce take kadawa yawa sannan a hankali za ta yashe yawa sai dai a tanda kora ballantana mamakon hadari makasudi dai wanda ya yi riya da dukiyar da ya bayar ko ibadar da ya yi ko ya yi guri ko kuma ya faɗi bakar magana ga wanda yawa to duka ya ɓata ladansa wannan asara ta ishi mai yin haka madadin ya bari ranar lahira ladan wannan aiki ninki ba ninki idan na jihadi ne ko na ɗaukaka addinin Allah ne ninki 700 zuwa sama Allah zai bashi in kuma ma ciyarwa ce haka nan ta sadaka da tallafi akallanta a ninka 10 amma Allah ya so yana iya kaiwa 700 din har zuwa dubunnai duka mana mashiyar Allah ne to madadin wannan din a zo masa da shi ranar alkiyama a ɗora a mizaninsa ya rinjaye akan zanubansa ya samu gafarar Allah to ya ɓata wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa wanda ya ciyar da dukiya daga halal kwatankwacin abin da ya kai ƙwayar dabino to Allah ta'ala zai dinga wato girmar da shi yana bunƙasa shi yana girmar da shi kamar yadda mutum ke renon ɗan ƙaramin dokinsa har kafin tashin kiyama sai ya zama kamar ƙaton dutse amma misali idan mutum ya ɓata niyyarsa ba ta yi kyau ba Allah ba zai karɓa ba ko kuma a lokacin da ya bayar ɗin yana da niyya mai kyau amma daga baya kuma sai shaitan ya galaba dan shi shaitan zai yunƙuri ya hana ka kafin kai za ka kawo mutane suna zaune suna bacci ka je ka yi gwagwarmaya ka sha wahala kenan ka ɗau dukiyarka kai baka san ciwon dukiya ba ka ba su ajiye kan abinka kawai in ka biye waɗannan wata ran kai ma sai ka zama irin su ga shi kenan ya galaba tun daga nan shi kenan zance ya ƙare ya yi galaba akan mutum in mutum ya turje a nan ya ce zai yi to sai ya ce to shi kenan ka bari sai jama'a ta fito ka ga ka yi kuma za ka yi daraja a mutane za su yaba sai ya zo sai ya riya ka ga nan ma shi kenan ya kama mutum ya mai da shi dai kamar wancan babu lada sai zanibi to bayan mutum ya aikata kuma to nan ma ko ba zai bar mutum ba zai dinga bibiyar mutum sai mutum ya kamar ya rafkana sai shaidan in wata gaba ta sara ta zo misali wanda aka yi wa ɗin misali irin hali na ɗan adam ka yi masa abin kirki sai shi kuma ya zo ya maka ba daidai ba wani lokaci sai ce to ka ji fa abin da wani yamma nan aka yi kaza da kaza da kaza da kaza lokacin da ya zo garin nan ko lokacin da ya soma kasuwa ko kaza kaza ba dan ni ko ba dan mu muka tsaya masa ba duk ma da bai kaza ba ne masa kaza shikenan duk abin ya rushe ko ta bangaren addini ko rayuwa to saboda haka Allah ka tsare mu daga rinjayen shaytan to duk waɗannan abubuwan suna nan suna biye da mutane to in ba alqur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da nasihar mana sihanta mutum ke lazimtar ji ba yau da kullum nan ma tare da roƙon Allah ta'ala samun sabati wallahi abubuwa ne waɗanda mutum ba zai iya kubcewa ba Allah ka tsare mu wallahu la yahdi qawmal kafirin, Allah ba ya shiryar da mutane kafirai. Fihi ta'ridun, cikin wannan akwai jirwaye da kamar wanka, akwai sayawa, bi annal manna wal aza wal infaq ya annas min khasa'isil kufr, cewa mutum ya bari yayi gori, mutum ya bari faɗi bakar magana, mutum ya bayar ba dan Allah ba dan nuna wa mutane. To duka wa'annan halaye ne da ɗabi'u na wanda ba su da imani, halaye ne na kafirai ba na mu'mini ba. Bai kamata ba wato mutum yayi irin waɗannan abubuwa. Shi mu'mini abinda aka sani kuma abinda aka dora shi akai, sanin Allah yana nan kuma domin sa zai, kuma sanin alkiyama tana nan, san da zai fi bukatuwa zuwa ga abin tana nan zuwa. Saboda haka duk tanadi da zai yi wancan din yake yiwa. Allah ka datar da mu. Insha Allah ta'ala ya ce
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
الله تعالى يأتي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كما مثالي كما صفة كتن تاور وإند سكيتي الدوكيو ينسو سبود نيما يدر الله وتثبيتا من أنفسهم كما سكيين ونن تيروا dan tabbatarwa a cikin ransu cewa Allah ta'ala yana son a yi haka, kamar dai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, wanda ya azumi ramadana tare da imani da kuma neman lada a gurin Allah, ya yi imani da abin da Allah ya wajabta kuma ya kwadaitar kuma yana neman lada a gurin Allah, to shine tasbitan din. Wato ya tabbatar cewa Allah ne ya shar'anta haka kuma ya kwaitar kuma ya alƙawarin sakawa, ai ta haƙiƙan lissawabi alai suna tabbatar da sakamako akai, bi khilafil munafiqin allazina la yaduna, saɓanin munafiqan da ba sa fatan sakamako a wurin Allah, din karihim lahu domin sun inkarin lahirar ma. To kamar sali jannatin, to kamar wata gona ce bi rabuwatin da take akan jigawa, jigawa wato wuri mai tudu wanda ba faƙo ba ne ba kuma tsauni ba, wuri ne wanda ya dace da noma. Asabaha wabilun, wanda mamakon hadari ya samu wannan gona ko wannan gona ta jigawa, fa'atat ukulaha, sai ta bada amfaninta, ukul abinci, ukulu ko ukul da sukuni ko da damma, duk kirawoyi sun zo da wannan, da ifayin, sai ta bada ninkin abinda wata gonar da ba irin ta ba ke bayarwa, ma'ana sawabud duniya bin nasar, akwai sakamakon duniya da nasara, wallahi duk wanda Allah ya bashi wadata kuma ya saka masa zuciyarsa da hannayensa, misali yake iya bayarwa, to ya fi samun sukuni da kwanciyar hankali, kuma ya fi samun albarka da walwala, wa sawabul akhirati bil janna, ga sakamakon lahira kuma anena aljanna. To kaga an samu lada tudu biyu kenan. Wa kad taqaddama anna sawabal infaqi fi sabilillah yudha'afu ila 700. Ya gabata da nasan alqur'ani cewa ladan ciyarwa a hanyar Allah ana ribanyawa har sau 700 da ma fiye da haka. Wamal infaqu fi khairin, to nan ma akwai kuskure a dabi'i, yawa ku gyara shi. Wamal infaqu fi khairin, yawa amma ciyarwa ta alkhairi, to fal wahidatu bi ashri amsaliha, to daya za a yi saka da 10 kwatankwacin sa. In ka karanta duk yadda zaka je ka zo jumla ba za ta fahimci ba, ina ba ta gane. Yawa wato in abin da ya shafi ba da dukiyar ne amma ba gina addini ba, to fal wahidatu bi ashri amsaliha, daya za a ninka sau 10 saboda fadin Allah, man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha fa illam yusibha, to amma fa illam yusibha wa bidin, ita wannan gonar idan mamakon hadiri bai same ta ba ma fa qallul, to koda yayi fi ma aka samu, ka san gonar tudu ba ta bukatar ruwa mai yawa, ruwa dan kadan ma yana idan sasata, saboda haka ita ba ta da matsala sosai. Guri busasshe sosai ke bukatar ruwa, ai bayi a kuma ko irin masu noma irin abin nan noma rani haka, za ga wani wurin a jika shi a sake sai an sha wahala mataka. Amma in gonar dabi'a ta ma dama mai kyau ce, to saboda haka madarun khafifun yusibu hawai ka fiha, ruwa dan kadan zai same ta sai ya wadatar da ita, saboda a tudu take. To faka zalika nafaqatu man zukira, haka nan ciyarwa innan bayan Allah na gari, ita ciyarwa dan Allah duk sanda aka yi ta, to a gona mai inganci aka yi ta, ba cewa kai ka ciyar da haulasuwa ne su fa su ko addini ma in ka ba su ladan ba yawa, ba ta faɗin wannan. Ko kafiri ne in dan taimako da jin karai ka ba shi, wallahi Allah zai baka lada, za mu karanta wannan a gaba. Ko kafiri ne yunwa ta dame shi dan tausayin rai da jin kai bai da lafiya ka tallafe shi, Allah zai baka lada dan wannan. Ko dabba ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi kulli zai kabida radbatin ajru, duk abin da ke da danyar hanta in ka ba da shi ka taimake ka ba shi ka taimake shi, Allah zai baka lada. To kai kenan a duk inda ka bayar Allah zai baka lada, kuma komai yawan abin komai kankantarsa. Kaga misali dukiyar da yawa ita ce misali mamakon hadari, ko ba haka ba? Yayyafin kuma wato dukiya kaɗan kuma ita ce yayyafi, ko ba haka ba? To da dukiyar mai yawa da yayyafin duka suna kamawa. Sadakar wanda ya bayar da yawa saboda Allah ya bashi da yawa abu ne mai muhimmanci. Yawa sannan sadaka kuma yar kaɗan juhudul maqilli tana da muhimmanci, ko ba haka ba? Akwai wani hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai lokacin da dirhami ɗaya zai wuce dirhami 100,000. Sabai suka ce ya hakan zai yi, sai ce wani yana da miliyoyi da yawa dubin dubata, to sai ya ɗau 100,000 ya bayar ba tare da ya kula ba, Allah zai bashi ladan wannan tabbas, ninkin ba ninki. To amma wani kuma shi yana da rahami guda biyu, sai ya ɗau ɗaya ya bayar saboda kundin bala, saboda anin abin nan tawakkali, la'alla biyun ma ba za su ishe shi ba, amma dai ya haƙura ya ba ɗan uwansa. To kaga Allah ya ga tsananin son Allah ne yasa ya bayar, to kaga ya zama ɗallun kenan. To amma Allah ba zai raina wannan ba, shi yasa a lokacin sahabbai kuma lokaci na mutanen kirki har yau za ka ga ba wai an bari sai mawadata kaɗai ba, a'a mawadata na kirki suna ba da dukiya gwargwadon wadatarsu, sannan talakawa su ma na kirki su ma suna bayarwa gwargwadon talaucinsu. Kuma ka ga talaka ya zama shi kullum sai dai ainihin a bashi a bashi, shi ba zai ta tunanin ko a wata rana ya ga wani wanda ya fi shi talauci ya shi bashi ba, shi ma akwai naƙasu a tattare da shi. Akwai wanda shi in talaka ne shi baya ma tunanin addinin ma kamar ya kama sosai, shi kawai ya yawo ya nemi abinci kawai. Akwai mabarata da suke yawo ainihin suna bara a mutane amma ba su yawo su samu jam'i ba, ko su je su san wani aiki na alkhairi, ba ga wannan sharri ne. Allah ka shirya da mu, wallahi ma ta'maluna basir, Allah yana ganin abin da aikatawa. Sannan Allah ta'ala ya ce ayawaddu ahadukum, yanzu ɗayan ku zai so ne an takuna lahu jannatun, a ce yana da gona min nakilin ta dabinai wa anabin da inabai, wanda su ne bishiyoyi na ƴaƴan itace kuma waɗanda ake samun dukiya da wadata da su da yawa musamman a lokacin Larabawa can tajrimin tatal anhar wadda gonakin gonan nan korama na gudana koramu na gudana karkashin ta wato ma'ana dai gona ce da take ta inganta tana akwai ruwa akwai amfani sosai da mu fiha min kulli samarat yana da dukkanin ƴaƴan itace a cikin wannan gonar wa asabahu al-kibar kuma a daidai lokacin ya manyanta shekara 70 80 abin da ya kama da haka fada ufa min al-kibar an al-kasbi wato saboda manyanta ka ga ba zai iya wani aikin karfi ba lalle aiki ko na office ne ba zai iya shi ba yanzu shi kawai ya huta yayi ibada in mai ibadan ne ya dan huta ya zauna ya kwanta hira da bakshi kenan abin da zai iya to ga dukiyar wannan gona mai muhimmanci kaga tana da muhimmanci a gurin sa sosai wala huzuriyatun du'afa kuma yana da yaya kanana auladun sigar yara kanana wato irin yan bani babu da ake cewa ko in ka ce musu babu ma su ce ka ba su babu ma ba san meye babu kaga akwai tashin hankali wala yadruna alaiku ba su da iko akan tattali su ma to kaga wannan gona tana da muhimmanci a wurin wannan dattijo wannan tsoho gashi ta inganta za ta hutar da shi a halin tsufansa da dawaniyar ƴaƴansa to mutum zai so a ce bayan ya tsufa wannan dukiya da take kare masa rayuwarsa da ta iyalansa masu rauni fa asabaha isarun fihi narun fatar sai kawai wata guguwa ta taso magonar fihi narun kuma da wuta a cikin wannan guguwa fatar kasa ta kone mutum zai so haka fa faqadaha ahwaja ma kana ilaiha ya rasa ta a lokacin da yafi tsananin bukatuwa zuwa gare ta mutum zai so haka wa baqiya huwa wa auladuhu ajazatan mutahayyirin da shi da ƴaƴan nasa kanana shi ga tsofa su kuma ga yarinta duk ya zama babu wani mai tada wani suka wayi gari ba sa iya komai sun ruɗe lahi ta ba su dabara wa hadha tamsilun lin nafaqatil mara'i wal ma'an wannan misali ne na ainihin ciyarwar mai riya da mai gori da cutarwa fi zahabiha cewa dukiyar da ladan da suka abin da suka yi din ya tafi babu lada wa adam naf'iha hawaja ma yakunu ilaiha fil akhirah cewa ba zai amfana da wannan ba a lokacin da zai fi tsananin bukata a lahira ranar lahira kowa bukata yake zarra kamar zarra na lada mutum ainihin yana da matukar bukatar wannan hadisai sun zo da cewa mahaifiyar mutum za ta iya gamuwa da shi ko mahaifinsa ya ce yana son taimako na lada guda ɗaya a gurinsa don ya cika ta a mizaninsa ya rinjaye ya tsira amma shi ɗan sai ya ce wa mahaifin ko mahaifiyar cewa ba zai iya ba saboda me bai sani ba shi ɗin ma ko lada ɗayan ne zai gaza masa to akan ya ba uwarsa ko ubansa lada ɗaya shi ya haye shi kuma ya makale bai haye ba gara shi uban ya karata ko uwar shi ya samu ya tsira saboda tsananin al'amarin lahira Allah ka kiyaye mu to idan mutum yana da basira zai yarda al'amarin lahira anin wato ya janyo wa kansa abin da zai bata masa ladansa a lahira shi ne abin da Qur'ani yake karantar da mu duk abin da zamu yi kokarin ganin mun yi ikhlasi mun yi don Allah dan ya taimake mu a lokacin da muke da tsananin bukata kada mu shiga kakani kai Allah ka yafe mana Ibn Abbas ya ce huwa masalul rajuli amila bi ta'ati har yanzu misali ne na wani mutum da zai aike na ayyukan da'a ibadoji da yawa suma bu isalahu shaytan sannan sai shaytan a taso masa da shaytan fa amila bil ma'asi hatta harqa amalu da zai na ta aika ayyukan sabo har ya kona ayyukan sa akwai mutane da suke samun alhawru badal kaun mutum ya lalace bayan da ya zama mutumin kirki da yana tare da mutanen kirki yana abin kirki amma sai ya shiga ya haɗu da wasu mutanen banza sai ya koma ayyukan banza sai ya bata aikinsa to shi ma wannan lokacin da yake da tsananin bukatar yin aikin alkhairi sai zo ya canza da mummunan aiki ya bata baya ya bata gaba gaba ki daya to Allah ka kiyashe mu kazalika yubayinu Allahu lakum al-ayat kamar haka dai kamar yadda aka bayyana abinda aka ambata Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko fa yi tunani ba ta tabiruna ku dauki izina babu shakka waɗannan bayanai da waɗannan ayoyi da ma waɗansu ayoyi nan gaba suke bayani suna jan hankalinmu duka akan cewa mu mayar da hankali game da wannan rayuwar duniya mu yi takatsan tsan da ita duk abin da zamu yi mu yi dan Allah dan lahirarmu kada mu sakaci wasu muradai na duniya su bata mana ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da bin tafarki madaidaici ya saka zukatanmu da hasken shari'ar alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam insha Allah zan zama tsaya ina roƙon Allah ta'ala ya mana afwa cikin kusakuran kuma ya ba mu sakamako akan ayyuka na daidai da muka yi kuma ya ba mu sabati Allah ya mana afwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وجنبنا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله